القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أكو قوات الرمضان هجرة بابا دم بابا فلين دكادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دعيه دو دا أربعين دا أكو وان دي 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 دا هدو قوات هدو شكرا دبو بيو دا أشلين دا إنهن واتو بيو أولنا مسلاتي لا مرجعي مالاً بابو سو الله يجيك أنسى الله يمسى رحمة الله كما يسى يهوتا إن مكي قبات دا تصفير القرآن وان شيني مدلسينا أكو منا تكين سورة المائدة منا رقم الله مدوك كنسركي الله يسى القرآن يزم سبب إلى قليم دنيا دلاهرة abin da aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari sannan duk abin da ke cikin wannan littafi na rahama Allah ka hada mu da shi abinda kuma aka ambata na azaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu da shi dan tsarkin sunayensa a dan sifofinsa jiya mun tsaya a aya ta 36 zamu tashi aya ta 37 kafin mu tashi aya ta 37 akwai tambaya guda daya da Allah ran mai karanta akramaka Allah bismillah idan mutum yana yin sallah ta wato nafila musamman sallar da take ta dare ne bayan sallar isha'i ma da mabalizimtawa kansa yi ba cewa sai ya sauke qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ta hanyar tahajjud din sai yana da dama a raka'a farko ya karanta wasu ayoyi a cikin suratul baqara yana da dama a raka'a ta biyu ya dawo ya dauki surori na kasa kasa ma sannan yana da dama ya karanta sura ta ƙasa ya koma kuma ya karanta sura ta ainihin wato sama wannan babu wani iskali ainihin wato a cikin wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na faɗa na ce jiya mun tsaya a wannan ainihin wato aya ta wato 36 za mu tashi ta 37 akan makallah bismillah assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa as-sariq was-sariq barawo namiji was-sariqatu da barawuniya mace sai yake faqata'u ku yanki aydiyahuma hannayensu jaza'an wannan saboda ya zama sakamako bima kasaba saboda abin da suka aikata kuma sakamakon nakalan min Allah azaba ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala wato magwaye ne ta fuskar wato shi yake daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama sannan kuma hakimun Allah subhanahu wa ta'ala wato mai hikima ne ta yadda shi yake sanya hukunci inda ya dace a ce ya ainihin wato sanya shi wannan shi ne to wannan ayar da muka karanta yanzu ko alaran ma ya karanta yanzu as-sariq was-sariq was-sariqatu alwawu dinnan wawun ce isti'nafiya sabon zance ne yanzu Allah subhanahu wata'ala ya saki ainihin wato farawa. Sannan zamu ga as-sariq mubtada'un ne marfu'un, sannan alwawu harfu atfin ne, sannan ka kawo as-sariqatu akai ma'tufin shi ma wani mubtada din akan mubtada wanda ataf ne da ma'tufun alayhi. To wajen khabarin sa suka ce khabar na as-sariqu was-sariqatu mahzufun ne, taqdiruhu as-sariqu was-sariqatu fi ma yusda'a alayhi, da barawo namiji da barauniya cikin hukuncin abinda ake karanta muku. To idan kun kama su faqta'u aydiyahuma, shi yasa suka ce wannan fa'ul din wato za'ida ce li shibhil mubtada'i bi shart'i, fa'ul ce wacce take za'ida saboda anan wajen wato mubtada' yayi kama da jawabi na ainihin wato sharadi. Wannan fuska ta farko kenan. Wasu kuma sun dauki was-sariq was-sariqatu mubtada'an, fa'ul din za'ida ne li shibhil mubtada'i bi shart'i, faqta'u aydiyahuma gabaki dayansa jumla fi'iliya ita ce fi mahalli rafin khabar mubtada na as-sariq was-sariqatu. Wannan shine abu na farko. Sannan irin wannan zamu ga yazo a cikin alqur'ani, Allah madaukakin sarki zai ce wallazani ya'tiyaniha minkum sai ce fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'adilu anhuma inna allaha tawwabar kana tawwabar rahima. Haka Allah zai ce az-zaniyatu والزاني سيتي فجلد كل واحد منهما مئة جلدة كل واحد منهما مئة جلدة. لذلك وانا شيني أبندا ما لميسك فتاه. لذلك لا مغشي وجملة السارق والسارقة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وانا شيني سنة لا مغا أدري لوك تند السارق دا السارقة هو الناس اسم الفائل لي نسارق يسرق as-sariq barawo namiji as-sariqatu in an ƙara tawun din barauniya ta mace. Wannan shine wanda mun san cewa ismul fa'il akwai abin da yake nunawa, asalin sa baya nuni akan ad-dawab, amma akwai lokacin da yakan fita daga babubbukan sai shiga babubbuka sun kai babi guda bakwai. Bambancin ismul fa'il da sifatul mushabbaha bismil fa'il, wannan shi lazima ce. Dan nan ce wannan miji as-sariq mace as-sariqa ba dole bane sifar ta zama lazima. Kana iya ganin mutum yau yana yin sata gobe jibi kaga kuma ya tuba ya bari, wannan abu ne mai sauki. Amma sifatul mushabbaha bismil fa'il wannan ba ta rabuwa da mutum lazima ce, duk inda kaga mutum to mutum yana tare da wannan sifa din. To dan haka wannan shine abu na farko cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya faɗa. Wanda mun ce ismul fa'il ne na saraka yasrib, wanda yana babun zaraba yadribu, wanda ma'aunansa mawzunuhu fa'ala yaf'ilu ne. Wannan shine al-imam al-qurtubi a cikin littafin sa na ko ibn al-arabi al-jami'u li ahkam al-qur'an wanda ya rasu hijira 543 yace as-sariqu fa huwa ismu fa'ilin min as-sariqati, yace ismul fa'il ne na sata. Sai yace wa huwa kullu man akada shay'an ala tariqati al-istifa'i 'anil a'yun, ba a kiran abu sata sai idan an ajiye abu sai kallallaba sanda kowa bai ganin ka sai ka danka abin kai gaba da shi. Yanzu mutanen da ake ba su amana ta gwamnati ta office suke me sunan sa a gurin mu a ka'ida barayi ne barayi ne ba barayi ba ne, duk abin da kake da alaka da asir da abin sanda ka ɗauka ba lallabuwa kai ba kowa mai ganin ka. An amince maka kana da asir da abin ba a kiran ka a ce maka ɓarawo, sai dai a ce maka ka ci amana ko ka ha'inci. Kenan ka ga itilaƙin kalmar a kansu a ce ɓarayin gwamnati, ita kanta kalmar kuskure ce ku. To sai a ji ala wannan na kawo wani yadda shi al-imam al-qurtubi ya faɗa ko ibn al-arabi yace fa huwa ismu fa'il min as-sariqati wa hullu kullu man akhadha shay'an ala tariqi al-istifa'i 'an al-a'yun, akan lokacin da idan mutanen ifa ku ba mai ganin ka sai ka lallaba ka dauki abu amma abin da dama kana da asal da wannan abu aka amince maka sai ka zo ka dauka ka dauke shi ta hanyar da bai dace ba wannan ha'inci ko kiyana ko wani abu shi za a kira wannan abu wanda zamu ga Allah yayi isharar zuwa ga haka cewa lalle abinda shi al-Imam wato Ibn al-Arabi ya faɗa cikin ahkamul Qur'an asalin kalmar yana nuna haka Allah ya ce mana wala qad ja'alna fi samai burujan wa ja'alnaha huwa zayyanaha lin-nazirin sai ya ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim sai ya ce illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin kaga illa man istaraqa as-sam'a wayancan aljanin ai fa kai ta ido suke su kokarin hawa sama su sato maganar da Allah ke yi tsakaninsa da ainihin wato mala'iku wannan shine maganar sata abu ne da ya tabbata tun kafin wannan al'ummar da mu ga suratu yusuf yana cikin abin da ka dinga magana akan shi inda Allah ya ce qalin sun ce in ya sari faqad saraqa akullahu min qablu fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdi lahum qala antum sharrun makana da kuma cewa irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafihi da kuma cewa falamma jahadahum bi jahadihim ja'ala istiqayata fi ra'li akhihi thumma azzala mu'azzilun ayyatuha al-ayr innakum lasariquna ko dinnan barayi ne da kuma cewa qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na fil ardi ma ji'na li nafsi fil ardi wama kunna sariqina mu ba sata muke ba to sai sa zamu ga cewa daga cikin abinda Allah ya saukarwa da annabi mata da suke zuwa su yi masa mubaya'a Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka idan mata suka zo za su yi maka mubaya'a za su yi maka mubaya'a ne ala an la yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah ba shine na farko dan na daga cikin matsalar mata da annabi ya ce ya leka wuta ya hango mata da yawa a ciki akwai matar da ta ce aka na makalla wannan hadisin fa ya kamata a sake duba shi dan tana ganin anya ko ba matan da bane kuwa dan tana ganin kai wallahi akwai wadi a wannan zamanin kan an dai lahira maza ne za su fi yawa a wuta nace mata maganar annabi haka take yadda kika ga annabi ya faɗe ta haka take saboda haka dan kana so ka gane haka din da aka ce an yi wani bakon buka a unguwa ka je ka bincika za ka ga kaso 80 na kwastomomin shi mata ne wadaka da kayan rashin sa'ar matar da ba ta kirki ba ba wai iyayenka ba da ɗan uwanka da dangi da abokan arziki har Allah da annabi sai ta raba ka da su shine shi yasa Allah ya ce mana inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhu gashi nan muna kallon ke sake sa akwai wanda ba da cikin irin wannan watan na Ramadana wallahi suka je wajen boka da bukata ya ce bukatar ba za ta biya ba sai ta kwanta ya amfani da ita ya ɗibi maniyinta kuma ta yadda cikin watan Ramadana ya kwanta ya amfani da ita to wannan dai yana faruwa yanzu shirka da Allah da shi yasa Allah sai ya ce yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wannan shine abu na daya za mu ga cewa abu na biyu shine wala yushrikna ba za su yi sata ba ku tambayi mata za su faɗa muku duk inda aka haɗa a gidan biki da wuya a waɗe ba a yi sace-sace ba sai an sace jika sai an sace salula sai an sace takalmi mai kyau wata in ta ji sai an ɗauki an yi gaba da shi wata in ta samu ita ta ɗankunna mai kyau ko zinari ko wani abu idan wata ta zo cire ɗankunnan ta ga zai ɓata mata lokaci sai ta haɗa da fatar kunnen yarinya da ɗankunnan duk ta jaƙe gaba wallahi su riƙina kada su yi sata to satar wasu koya musu ma'aiki kafin yarinya ta aure sai a zauna da ita a mata kuɗuba akwai kuɗuba akwai kutsuma ita kutsuma za a yi mata sai a ce mata to kin ga wanta fa da ta yi aure a dashi hannun huɗu ta shiga to dole ne sai kin haɗa da ɗan lalibi in mijinki ya ajiye kuɗi da daddare ya ajiye ka ki ɗan lalaba ki gani ko za ki samu wani abu wadaka in ka zo ka ƙirga naira 10,000 ka san 10,000 ne a aljihunka sai ka tashi ka gama 2,000 sai ta tunani to ko ne ka sai wani abu ne ko me ya sa ya aka yi ka rasa ganewa to sai ka ci gaba da bin diddigi sai ka gane cewa ashe daga gida ne ake zaren kuɗin saboda wata ce tema tsakwas din cewa lalle dole ta dinga zaɓar wani abu a cikin kuɗin da take ainihin wato kawowa. Wannan yana daga ciki sata, kuma sata yana zubar da ƙimar mace daga lokacin da namiji ya waye gari ya gane cewa mace ba ta da amana, to shikenan za ka ga da wuya al'amari ya ɗore, dole aure ya kai zuwa ga lalacewa. Sannan wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf. Wayannan abubuwan ne Allah sai yake fabai'uhunna, to a lokacin su yi maka mubaya'a. Wastaghfir lahu inna Allaha ghafurur rahim, sannan ka neman musu gafaran Allah. To yadda aka faɗi wannan aya ta faɗa a ɓangaren mata kai tsaye, to ba matan kaɗai ba, mazan su suka fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi masa mubaya'a. Al-Imam al-Bukhari ya buɗe babi a cikin Bukhari, ya buɗe babu alamatul imani hubbul ansari, babin da ke magana alamar imani san mutanen Madina, ya kawo hadisi mai lamba ta 18. Ya sake buɗe babu wufudul ansari ila nabi sallallahu alaihi wasallama bi makkata, babin da ke magana ayarin da suka gangaro na baki daga Madina suka zo wajen annabi a Makka, wa bai'atul aqaba, da kuma bai'a ta aqaba da aka fara tunda da aka matsawa annabi a garin Makka aka ki karbar addini. Lokacin da ya amfani da mausim na da'awa a lokacin da suke zuwa aikin hajji na jahiliya, sai mutum goma suka musulunta. Wannan mutum goman da suka musulunta da suka koma shi ne annabi ya tashi Mus'ab bin Umair da Abdullahi bin Umma Maktum, ya ce ku je ku karantar da su addini. To a shekara ɗaya ne da suka tashi dawowa, sai suka dawo wajen mutum 70 shi ne aka yi aqaba saniya. A lokacin ne aka kulle yarjejeniya cewa annabi ya baro Makka ya tafi Madina, za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai manzon Allah ya isar da saƙon Allah. Haka aka yi, suka zo. Shi ya sa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen a garin Madina, lokacin da aka zo yaƙin Uhud na biyu da aka gama, akwai wani mutum Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, annabi bai gan shi ba, sai ya miƙe cikin sahabbai sai ya ce man ya'ti ni bi khabar Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, waye zai zo min da labarin Sa'ad bin Rabi' al-Ansari? Sai wani mutum ya miƙe ya ce ana ya Rasulullahi ni. Fa zahaba ar-rajul, sai wannan mutumin ya tafi ya tsofa bayin al-qatla, yana ta yawo tsakanin gawawakin da aka kashe. Wannan mutumin Sa'ad bin Rabi' al-Ansari bai riga ya mutu ba, da ya ga mutumin yana ta kai komo sai ya dago, sai ya ce masa ba asami Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li'ati yahu bi khabarika, annabi ne ya aiko ni dama in je masa da labarinka, an neme ka ba a ganka ba. Sai ya ce ka ganni inda ka ganni nan, an riga an harbe ni, an soke ni da kibiya da mashi wajen 11, an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba. Ya ce in ka je ka faɗawa annabi gaisuwa daga gurina, ina gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce sannan idan ka je wa akbir qaumaka, ka ba mutanenka labari ansaru annahu la uzra lahum inda Allahi yawm alqiyama, ka ba wani a cikinku da zai kawo uzuri gobe alqiyama. In qutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minkum hayy, in aka kashe annabi wani a cikinku yana da rai. Ya ce sharadi idan rigima ta taso, to duk ku fara mutuwa kafin annabi ya mutu. Ya ce amma wallahi wanda ya bari annabi ya riga shi mutuwa, aka je gaban Allah ya ce wallahi ba shi da uzuri. To wayannan mutanen sanan ya sake kawo shi, shi ne hadisi na 3892, da kuma babu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'unaka, hadisi na 4894. Sannan ya kawo shi babun al-hududu kafaratu, hadisi na 6744. Ya kawo shi a babu taubatu sari'i, hadisi na 6801. Sannan ya sake kawo shi a babu bai'atin nisa'i, hadisi na 7213. Da kuma babun fil mashi'ati wal iradati wa ma tasha'una illa an yasha Allah, hadisi na 7468. Wannan sune babubukan da Imam al-Bukhari ya bude wa wannan hadisin. Daga Imam az-Zuhri yake cewa qala akhbarani Abu Idris, عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن سامي رضي الله عنه عبادة بن سامي يا باش العباد يتي وكان شهد بدرا يا هل التياء بدر وهو أحد النقباء ليلة الأقبة yana daga cikin wakilai ranar da aka kulla wannan yarjejiyar yadda mutanen Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa hawluhu isabatin min ashabi annabi ya fada a gefan sa akwai dandazon jama'a na sahabbai yace bayu uni ku yi min mubaya'a ala an la tushriku billahi shay'an ba za ku shirka da Allah da komai ba kaga yadda matan Allah yace musu yubayi inaka ala an la yushrikna billahi to suma mazan haka annabi yace ku yi min mubaya'a sharadi na farko ba za ku yi shirka da Allah da kowa ba sannan wala tasriku ba za ku yi saka ba shine sharadi na biyu sannan wala taznu ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum ba za ku kashe ƴaƴanku ba wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum ba za ku zo da kirkiran ƙarya ba sai yadda kana da mace kai ka tsare ta ka baka su kuwa alaka da ita wata matar kuma da aurenta kana da alaka da ita ta dauki cikin ka ta je ta kai gidan wani wani ya ta wahala da ita da dan yazo ya fara laulayi kana tafafata ka ashe dan wani ne ta dauko ma a zo a haihu ya hana ka bacci ka siya mai ragon suna ka dauki nauyin makarantarsa yayi mu'amala da wasu yayin a gidanka a gidan wancan a matsayin matan da yake mu'amala da shi muharramai ne bayan ku ba muharramai bane ajnabai ne kan mutu kuma yaron yanzu ya gaje ka kuma ba danka bane wannan duk yana daga cikin abin da annabi yace kada shi sanan wala ta'su fi ma'rufin kada ku saba mun cikin abin da yake ya dace da shari'a irin yadda ake kukan mutuwa da dan karantar da mutane addini galibi yanzu ba a cika yin wannan shirman ba mutane sun nisanto innan abubuwan amma da wani an ci an yi rasuwa tun daga kan kwana gidansu zai fara wayo Allah ya shiga uku ya lalace da ya tashi ma maimakon ya shiga ɗaya uku ya shiga lokaci da dan haka sai manzon Allah ya ce faman wafa minkum wanda ya cika wannan alƙawarin a cikinku fa ajruhu ala Allah to ladansa yana gurin Allah sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan fa uqiba fi dunya aka yi masa uquba a duniya fa huwa kaffaratun lahu to kaffara ne in aka yi wa mutum haji wa man asaba min zalika shay'an amma wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan thumma satarahu Allah sannan Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya san me yi ya tuba ya dawo ya koma zuwa ga Allah fa huwa ila Allah hukuncin sana gurin Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu in Allah ya ga dama in an je lahira ya fi masa in ya ga dama yi masa uquba yace fa baya anahu ala zalika akan wannan muka yi wa sa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya yasa ba za ka taba samun mutum a duniya ba mai tarbiya kamar annabi Muhammad sannan ba za ka taba samun mutumin da ya sha wahala a duniya wajen yi wa al'umma tarbiya ba irin annabi Muhammad domin wanda ya riga ya taso a generation din da ya lalace akwai waɗanda sun fi shi shekaru akwai daidai da shi akwai ƙasa da shi domin sanda duk ka zo da abu baka cika fuskantar matsala wajen waɗanda ka fi su shekaru amma daga wanda suke kan ku ɗaya da waɗanda suka fi ka wani ma kallo yake to waye tukunna wani ne fa a gaban mai taso ba to shi zai zo da wani abu ma a saurare shi to kafin shekara 23 annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai da ya dawo da kowa cikin hayyacinsa shi yasa ka je ka binciki malaman tarihi shekara 10 da annabi ya kafa daular musulunci har ya barta ba a taba gina kurkuku ba dan wani zai fiye a kai shi babu kurkuku in kuma ka san ta me sunan kurkuku kuma su waye masu gadin kurkuku kuma ya na ka gina kurkuku a Madina babu an yi kokari an alakanta mutane da Allah ta yadda wani zai je ya tabargaza shi ba wanda ya sani ma ya zo gaban annabi ya ce na yi kara ina so ka tsayar da hukuncin Allah a kaina don ya tsarkake ni to shi yasa duk wahala ake in dai ba za a alakanta mutane da Allah ba in dai dan adam ne in ka hana shi cuta ta wannan hanyar gobe ya san hanyar da zai koma cuta sai ta yanda kan kasashen turai ake shan wahala yanzu wannan muraqabat kyamarori da ake amfani da su CCTV camera ba jin tsoron Allah zai hana mutum abu amma an yi san akwai camera a guri sai ga ya fasa sai wani kasashen turai camera ce ke hana mutane yin laifi ba wai tsoron Allah bane yake hana su akwai wata sata da suka ce akwai wani gari an dauke wuta a cikin awa biyu kafin a dawo ita sai da aka yi sata adadi mai ban mamaki suka ce akwai satar da take da ban mamakin da wani kamfanin gado ne ana zuwa aje kun san kaya irin wannan akan aje wani fadin sa ne a waje idan ka siya sai a zo a nemo ragowar sai a hada maka to sai suka ce fadin gadon yana wani bangare ragowar kayan suna cikin su amma daga sanda aka dauke wuta cikin awa biyu kafin a dawo sai da aka sake gadon to abin da ya mana mamaki wai ragowar fadin gadon barayin ina suka gano ga inda ragowar suka suka hada suka gudu da gadon Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka zamu ga ya tabbata cikin littafin mafatihul ghaib na Fakhruddin Razi yake cewa fil ittisali al-aya bima qablaha wa jahani wannan ayar alaƙarta da saduwar ta da ayoyin da suka gabata ta fuskar guda biyu ne yace al-awwal na farko annahu ta'ala lamma awjaba fil ayati al-mutaqaddima yayin da Allah ya wajabta a ayar da ta gabata qata al-aydi wal arjuli a yanke hannu da kafafu inda akadil mali ala sabilil muharaba lokacin da mutum ya karbi dukiyar mutane ta hanyar yakar su wanda suka bi mu a shekarar da ta wuce mun karanta innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf to wannan ayat ita yake magana idan an samu wani ya dauki makami yana yakar mutane ya kashe su ya karbe dukiyar su to hukuncin yana da alaka da irin girman laifin da yayi wannan Allah ya faɗi hukuncin da za a yi masa shi yasa da kawarij wanda za su zo su kaffara mutane sai kowa ba musulmi bane kowa arne ne su kadai ne musulmi su koma daji kuma su dinga kawo farmaki da qutta'u dari wanda za su tare hanya su kashe mutane su kwace musu dukiya in dai a musulunci ne ina maka magana a musulunci fa nace a musulunci nace ba a demokradiya ba a musulunci nace to a musulunci in an kama su ba wani magana kawai hukuncin su kisa ne wannan shine abin da ya tabbata a musulunci amma albugati yan tawaye to su ake yin sulhu da su a matakin farko kafin yakar su yan tawaye wanda zai tashi ya ce yana ya yarda shugaban musulmi ne al'ummar musulmati amma yana da wani tawuri ko yana da wani haƙƙi da yake neman a bashi ba a bashi ba sannan da shugaban yake rigima ba kowa ba to wannan zaunawa ake a yi sulhu da shi a matakin farko in sulhu bai yiwu ba sannan sai a ɗauki wani matakin wanda ba na sulhu ba wannan shine ƙa'ida a musulunci to shine sai yake cewa bayyana fi hadhihi al-aya sai Allah ya bayyana a wannan ayar anna akala al-mal ala sabil al-sariqati wancan kun ga wanda ya tare hanya ya tsoratar da mutane ya sa makami ya karbi dukiyar su hukuncin sadama amma wanda aka ajiye ya lallabo da daddare ko da rana sannan ya fakaice idan mutane ya zo ya dauka sai yace to sai Allah ya yi bayanin ala sabil al-sariqati yujibu qat'a al-aydi wal ardi wanda ya wajabta a yanki hannayensa da kuma kafafunsa aidan yace wannan shine alaka da haka waccan ayat ta baya da take magana tana magana wanda suka dauki makami amma wannan tana magana a shi ba makami ya dauka ba an ajiye wani abu ya fakaci idan mutane ya zo ya dauka eh gaba shi yake cewa nabiyu annahu lamma zakara ta'zim amrul qatl yayin da Allah ya girmama al'amarin kisa haifu qala inda yace man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا سيتي ذكر بعد هذه الجنايات التي تبيح القتل الله سي فدا bayan wa'annan manyan manyan laifuffukan wacce take halatta yin kisa wal ila madaradi fa dhakara awwalan al aidi wa thaniyan amr al sarqa sey fadi wato yanki wato hukuncin tare hanya sannan da kuma al'amarin abin da ya shafi sata haka nan al-imam Ibn Kathir a cikin tafsirin shi yake cewa yaqulu ta'ala hakiyan wa amalan bi qat'i yadis sariqi was sari'a. Allah yana fada wajen yana bada umarni wajen a hayanki hannun barawo da barauniya. Yace rawas sauri an Jabir bin Yazid al-Ju'fi an Amir bin Sharahid al-Sha'bi yace annabin mas'ulin kana yaqra'uha was sari'u was sari'atu faqta'u aymanahuma. Uyanki ainihin wato hannayensu na dama. Yace wa hadhihi qira'atun shazza, wannan qira'a ce shazza. Wa in kana al-hukmu inda jami'il ulama'i muwafiqan laha, ko da yake hukunci a wajen malamai ya dace da qira'ar, amma ba dan dokaro da qira'ar ba, la biha ba da ita ba, sai ce bal huwa al-mustafadun min dalilin akhar, an samu fa'ida ne an dogara da wani dalili na ainihin wato na daban. Sai yace wa qad kana al-qat'u ma'mulan bihi fil jahiliyyati, yanke hannu abu ne da ake amfani da shi a jahiliya. Fa qurra fil islam, sai aka ƙara tabbatar da shi a musulunci. Sai yace wa zidat shurutan akhar, aka ƙara kuma wasu shurutta na daban. Al-imam al-Qurtubi da yazo tafsirin wannan ayar ita kadai, sai da yace fihi 27 matsala, a cikin wannan ayar ita kadai akwai matsala guda 27, kuma da ya dinga sai da ya kawo matsalolin matsala ta daya. Yace to ciki matsala ta daya wannan ayar da Allah yake wasari wasari qatu faqatu aydihuma, sai yace lamma zakara ta'ala akaza al-amwal, akaza al-amwal, yayin da Allah ya faɗi hukuncin karɓar dukiyar mutane bi tariqis sa'i fil ardi wal fasadi, ta hanyar banna a doron ƙasa. Wannan da abin da yake faruwa a ƙasar mu fasadi ne, banna ne a doron ƙasa, banna ne a doron ƙasa. Bana so in shiga wannan babin saboda wasu dalilai da yawa, amma ba yadda za a yi gwamnati da ta san abin da take yi ta zara ido wannan abin ya ci gaba da faruwa a ƙasarta. Wani kawai individual mutum ya ɗauki makami, kuma wai har gwamnati ta sallama wai tana ganin mutumin ya fi ƙarfinta. Ina ai bai yiwa, ai yawa wala bai yiwa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Gwamnati wanda ya san abin da ake ce ma gwamnati, irin abin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi na ƙarfi, ya ɗan ara musu wani dama. Kai akwai abin da in aka ce maka zai yiwu za ka ce ba zai ba, amma gwamnati ta dan faro shi sai ka ga abin ya yi. Ko kuwa mace ce ta faɗi magana a Ƙur'ani cewa innal muluka idza dakalu qaryatan wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu, kuma Allah ya kaito maganarsa. Ta wasu masu mulki in suka shiga gari, duk wanda ake ganin babba ne sai sun maida shi kaskantacce, sannan za su ɓata duk abin da baka yi tunanin zai ɓata ba. Kuma aka rufe jumlar da wa kadhalika yaf'alu fi'ilun mudari li yadulla 'ala ad-dawami wal istimrar, dan ya nuna maka abin haka zai dawwama kuma haka abin zai ci gaba. Allah maɗaukakin sarki ya shirye shugabannin mu, ya riko da hannunsu, ya musu tawfiki, ya dora su akan daidai. Maganan a ci gaba da zage-zage ko a ci gaba da faɗa ɗan baƙaƙen maganganu ba shi bane abin da ya kamata mu ci gaba da yi. Mu mu sauke namu haƙƙin ta hanyar yi musu addu'o'i na alheri. In akwai wani abu da kake da shi da zaka ƙarfafa, duk wanda zaka ƙarfafa ka ƙarfafe shi. Amma tunda an shiga matsala, maganan zage-zage ba shi bane abin da zai fitar da mu. Allah ya fitar da mu, ya mana tawfiki. Sai yake cewa zakara hukumar sariki min gairi harabin ko harabin, sai ambaci hukuncin ɓarawo ba tare da sata ba. Alama ya ati bayanuhu asna albabi, ya ce a kan abin da zai zo tsakiyar wannan babu. Ya ce wa bada subhanahu bisariki qabla sari'a, Allah sai ya fara da ɓarawo zamanin ɓarauniya. Ya ce aksa akasin azzani alama nubayyinuhu akhir albabi, akasin haka. To shi yasa za ku ga a suratul nuri da Allah ya tashi can sai ya ce azzaniyatu wazzani, a nan sai ya ce wassariqu wassariqatu. Malamai suka ce menene dalilin da yasa a nan gurin aka yi taqdimin assariqu kafin assariqa? Sai suka ce sata kafin a ce maka ta ƙarfin hali da jarumta, an kama mata biyu to an kama maza takwas a cikinta. Saboda haka da abin da yake da alaƙa da bala'i a haura katanga, a fasa gida, a yi waye, a shiga waye, daga wannan ƙarfin halin namiji nake yin shi, sai aka yi taqdimin wassari. Amma abin da yake ya shafi harka ce ta zina, ya kai takadimin azzaniyatu, saboda shi kuma in ka ga ya faru a duniya kaso 180 da wani abu mata ke bude kofar jiwarsa a wannan babu. Shi yasa a nan gurin aka yi takadimin wasariqu san aka yi takadimin azzaniyatu, wannan shine dalili. Sai yake cewa wa qad qut'a as-sariqu fil jahiliyyati, an yanke hannun barawo a jahiliya. Wa awwalu man hukima bi qat'ihi fil jahiliyyati, yace farkon wanda aka yi hukuncin a yanke hannunsa a jahiliya, al-walid ibn al-mughira, shine walid ibn al-mughira. Fa amara Allahu bi qat'ihi fil islam, sai Allah ya umarni ta duk wanda ya saka a yanke masa hannu a musulunci. فكان اول سارق قطعه رسول الله في الاسلام من الرجال الخيار, فرقن متانن da aka fara sata a musulunci da abu bin ali bin nawfal bin abdul manaf shine shi wannan, wa min an nisa murrat bin ainihi wa sufyan bin abdul asad bin makhzum, wa qata abu bakr al yad al yamani, sai abu bakr ya yanke hannun wata mutumin kasar ainihi wa to yaman ne, alladhi sar ikda wa qata umar, sayyidina umar shi ma ya yanke hannun wanda ya ainihin wato yi sata. Ya tabbata cikin at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur, yace wa wajibu dhikri as-sariqi sariqati ma as-sariq, menene fuskar da yasa Allah da ya tashi hada yace as-sariq, sannan aka ambata as-sariqatu, yace da qutawahu mi an yakuna sigatu at-tadhkiri fi as-sariq, saboda tunkune kada nan gaba a zo ana sabani, wasu su ce ai Allah da ya tashi cewa as-sariqu, ba a ce wa sariqatu ba, da haka ko mace ta yi sata to duk abin da ta sata ta yi ne ta ci bilis, to dan Allah ya tunkude kada ma a zo ana wannan sabanin sai fito da abin fili, sai ya ce was-sariqu was-sariqatu, shikenan an riga an gama magana. Sai ya ce qayyada bi haythu la yujra haddu as-sariqati illa 'ala ar-rijali, Allah sai ka wannan kaidin saboda su a jahiliya mace ba ta da kowane kima a gurin su, shi yasa in ta saka ma zura mata ido ba sa yanke mata hannu. Yace wa qad kanat al-arab la yuqimuna lil-mar'ati waznan fala yajruna 'alayha al-hudud wa huwa ad-da'i ila adh-dhikr al-unsa fi qawlihi ta'ala, wannan shine abin da yasa kaga a wadan kisasi ma Allah sai yace al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd wal-unsa, mace in ta kashe wani ita ma a kama ta a yi ne a ta kashe kisasi yana tafiya ainihin wato a kanta. Al-Imam al-Bukhari ko al-Imam Muslim ya buɗe babu babu qat'u as-sariqi ash-sharifi wa ghayrihi, babun da ke magana hukuncin mutumin da yake da daraja in yi saka. Mun faɗa mun ce kowa ya fahimci ta'arifin saka, sai yake cewa ghayrihi da waninsa, wannahi an ash-shafa'ati fil hudud, da hani dangane da neman ceto da kubutar da mutum akan haddin Allah. Kowaye ya yi abu inda ya hukunta doka ce ta Allah take aiki, to ka bar da dokar ce Allah ta aiki akan shi ji yadda yake da kusanci da kai. In ka ba shi kariya a nan duniya akan haƙƙin wani wanda yake ba musulmi bane, tsakanin wanda yayi da aure musulunci, Allah ya saukar da aya tun daga ta 104 har zuwa ta 113 a cikin suratul nisa'i, tun daga inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takul lil kha'ina qasima wastaghfirillah, har Allah ya je yace ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya, ba kunan idan wani ya banna za ku tsaya a duniya sai kun bashi kariya, Allah yace to waye ya isa in an zo gaba da kuma ya bashi kariya, babu. Faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alayhim wakila, babu wanda ya isa. To haka sai dai kawai su kuma mutane dole sai sun fahimci akwai nassi na shari'a, akwai maslaha ta shari'a, ban sani ba ko an gane bambanci. Idan Allah da annabi suka ce azartar da wani hukunci, to akan kalli kuma idan an yi tatbiqin hukuncin mai kuma zai biyo baya, ba ka cewa ko lokacin da hukunci sai ka zartar da shi duk abin da zai faru ya dade bai faru ba, a yin haka. Ka je ka karanta suratul nur zaka ga Abdullahi ibn Ubay bin Salul, abba akwai wa'anda akwai mista akwai Hassan bin Sabit ba cikin wa'anda suka yi wa matan manzon Allah kasafi, ai a tarihi su wa'annan mutanen an kamo su an musu bulala, amma Abdullahi ibn Ubay bin Salul Allah ya ce wallazi tawallaki barahu minhu lahu azabun azim, ka je na baka asanin ka bincike dillata tafan tarihi ina ne annabi ya kawo Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mai bulala dan me saboda ana kallon a lokacin Abdullahi bin Ubay ya zama alutsiya a ludanja yana da mutane masu fushi da fushin shi masu yadda da yaddan shi to dabbaka hukuncin akan shi to ba karamin musifa zai kawo ba a Madina shi yasa ai lokacin da annabi ya tashi a masallaci yana bayani man ya'zuruni min rajulin balaga azahu fi ahli baiti waye zai daukan min mutum mataki kan mutumin da cutarwarsa ta kai dangane da mutanen gidana ai rigima ta kaure a masallaci da wannan ya miƙe ta ya rasulullahi faɗa mana in yana cikin mu gama da shi in yana bangaren Aus ne ai miƙewa ne sai ƙarya kake baka isa ba daga nan sai hayana ta kaure a masallaci wannan fa ba a ji an yi kisan ba to ina an ji an yi kisan ba akwai wanda ba su gane munafiki ba ne sun ɗauka mutumin kirki ne kuma suna fushi da fushin shi suna kuma yadda da yaddan shi to dole sai ana kallon masalihu da mafasid wajen ɗabbaka abu kuma mai zai biyo ba idan an yi tadbiqin abu kar ka zo ka biye mu wasu wawaye ma aukata sai ai kawai ka zarta ko mai zai faru ya daɗe bai faru ba akwai abin da kuma in aka yi ɓanna ce za ta biyo ba to shine na kawo wannan ne saboda bayanin da zai biyo baya wannan matsalar da ta faru al-Imam Muslim shine hadisi na 1688 daga Urwatu bin Zubair an Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama tace anna quraishan ahammuhum sha'anul mar'a quraishawa sha'anin wata mata ya dame su wannan da tazo daga wannan kabila ta makhzumiya dinnan allati sarqat wata taysata kuma fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi fi ghazwatil fath a yakin fath faqalu sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan matsalar yanzu muna so matan nan akan li kabilar ta fito tana da daraja tana da asali tana da tarihi a yafe mata domin ba a karamin abin kunya bane a ce an zo an tsayar da haddin saka akan ta ya zama abin kunya gare ta da kabilarta to amma wani mutum ne zai je wa manzon Allah magana shine yanzu abin da ake tattauna wa man yastadu'a alaihi illa Usama bin Zaid aka ce ba mutumin da ake ganin zai karfin halin samun annabi masa magana sai Usama bin Zaid shi kuma Usama nan babansa shine Zaid bin Haritha wanda shi kadai ne wanda Qur'ani ya ambata duk cikin sahabban manzon Allah sai zamanto annabi yana tsananin kaunarsa lokacin da aka kashe shi a yakin Mu'tad sai ya dawo kaunar da yake wa Zaid sai ya dawo yana ma Usama sai aka dawo aka ce to waye zai je masa magana sai aka ce hibbu rasulullahi fa utiya biha rasulullahi aka zo wajen annabi ita fa kallamahu fiha Usama bin Zaid Usama bin Zaid zai samu nan Allah ya masa magana ya rasulullahi a fa duba sha'anin matan nan a duba kabilar da ta fito a duba kaza a duba kaza yana fara magana fa talawwana wajhu rasulullahi sai ga fuskar manzon Allah ta canza fa qala sai manzon Allah yace atashfa'u fi haddin min hududillahi yanzu cikin abin da yake haddi ne na Allah shi kake neman a kauda kai aikuwa a yaƙi fa qala lahu usama sai usama yace istaghfir li ya rasulullahi ka neman min gafara Allah fa kana فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتن دا يما تي لوكتن صلى العشاء تي وسن دا يما تي من دان الله يميكي دا يميكي فاقتت بيسا اتحاد عمسا منبري يهدبا فأسنا على الله بما هو أهله ييبا الله دا أبن دا الله إي تنشن تعيبيش دشي ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد باين هاتا فإنما أهلك الذين من قبلكم abin da ya hallaka waɗanda suke gabaninku annahum kanu idan saraka fihim ash-sharif taraku idan babba ya sata sai su kyale shi wa idan saraka fihim ad-da'if idan mai rauni ya sata aqamu alayhi al-hadd sai su tsayar da haddi a kai shi sai manzon Allah ya ce wa inni wallazi nafsi bi yadihi annabi ya ce la lanti da wanda raina ke hannunsa Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'at yadaha wallahi inda fatima yar gidan muhammad za ta sata na sai na yanke hannunta amma kun ga idan na fatima wal iyad billahi wannan misali ne za ta annabi ya tsayar da hukunci akan ta ai kun ga ba abin da zai faru to wajen abin da ya shafa hatta tamfizi na hudu duk wanda ya karanta sufatul hukami zai gani mai tuhu baya ba. Akwai lokacin da ƴan uwa in suna family din suna da hikima, in suka zo da shari'a gurinka, ka gane wane ne ke da gaskiya, wane bai da gaskiya. Idan ka zartar da hukuncin, bayan ka hukunci, za a koma cikin family a ɗauki makami a yaƙi a kashe-kashe. Suka ce to a lokacin alƙali babu dama ya zartar da hukuncin cewa wane ne ke da gaskiya, wane bai da gaskiya, sai dai ya sulhu tsakaninsu saboda maslahar da za ta biyo ta kisan kai a cikinsu. Wannan yana nan cikin tufatul hukami ga ɗaliban da suka ainihin wato karanta. To wannan shi ne. Idan haka Allah sai ya ce wassari'u wassari'atu da ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mace. Allah ya raba mu da saka. To faqta'u aydiyahuma, to ku yanki hannayensu. Mun ce wannan faqta'u ɗin fi'il amrin ne mabniun ala hasin nun. Aydiyahuma maf'ulun bihi ne huwa mudafun huma mudafun ilayhi. Wannan jaza'an sakamako ne, yana iya zama ta fuska guda biyu, ko ya zamanto maf'ulun li ajalihi, ko ya zamanto maf'ulun mutlaq ne, ko kuma ya zamanto hali ne, duk yana iya ɗaukan haka. Idan ya zamanto maf'ulun li ajalihi ne, zai zamanto saboda, ya zamanto saboda sakamako ne. Idan ya zamanto maf'ulun mutlaq ne, zai zamanto fajazuhuma jaza'an, ku saka masa sakamakon da. Don kuma hali ne sai ya zamanto faqta'u aydiyahuma mujazina bima kasabat nakalan min Allah, saboda abin da suka ainihin wato yi na aikin sabo. Al-Imam Al-Qurtubi da yazo kan wannan aya sai ce wa zahirul aya al-umumu fi kulli sariqi. Idan ka kalli zahirin wannan aya, ya kunshi duk wani barawo, sai ya ce wa laysa kadhalika, amma ba ana nufin haka bane. Saboda faɗin annabi da ya ce la tuqdu yadu sariq illa fi rub'u dinarin fasa'ida, kenan ba kowace sata ba ce. In mutum ya yi satar da ba ta kai rub'u dinari ba, ba a yanke masa hannu. To a wannan ƙarƙashin wannan ne Al-Imam Al-Qurtubi ya tattauna masail da yawa wanda suke da alaƙa da fiqh. Ɗalibi yana iya zuwa ya je ya duba, tunda ya ce a ciki akwai matsala wajen kusan 30 a cikin wannan ayar. A ciki idan mutum ya zo ya ɗauki Ƙur'anin masallaci, aka kama shi, za a yanke mai hannu ko ba za a yanke mai hannu? A Ƙur'anin ai kala-kala ne. Ko kuwa? Ko? Kayan Allah ne ko? To, kaga Al-Imam Al-Qurtubi sai da ya tattauna wannan matsala. Ya ce akwai malaman da suka ce idan Ƙur'anin da ya sa ta kimarsa ya kai rubu'u dinari, to sai an yanke mai hannu. Wasu sun ce a ko ya kai ba, amma ba za a yanke mai hannu ba, amma akwai wannan magana. Haka nan idan uba izo isa shi dukiyar ɗansa, za a yanke ma uban hannu ko ba za a yanke mai ba? A je a duba tafsira, akwai malaman da suka ce za a yanke mai hannu. An fahimta ne? Akwai wanda suka ce a'a ba za a yanke mai hannu. To bil aksi, in ɗaya ya saci dukiyar ubansa ba, kaga za a yanke masa ba? Za a yanke masa hannu. To sai dai kawai kuskuren da ke cikin hadisin anta wa maluka li abika, to shi kuma wannan da yawa daga cikin mutane sun masa fahimta ta kuskure. Abinda ake nufi da anta wa maluka li abika, kai da dukiyarka na babanka ne, namun ɗin lil ibaha ne ba lil tamliki ba ne. Idan kana da dukiya, kana da mahaifi, ya halatta ya ɗiba a cikin dukiyar gwargwadon buƙatar sai amfani ne ina, ba wai dukiyar tashi ba ce ba. An fahimta yi? Ba wai ana nufin dukiyar ga baki ɗaya tashi ce sai yadda ya ga dama da ita ba, ba shi ake nufi ba. Shi yasa malamai suka ce dalili akan haka kuwa, idan ka mutu abinda ke nuna cewa ba litamliki ba ne, lil'ibaha ne. Allah ya raba gado, yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadzi al-mith fa in kunna nisaa'an fawqa nisaa'in falahunna thuluthu. To har ya zo ya faɗi maganan iyaye, ga abinda za a ba su in akwai 'ya'ya. Da dukiyar tashi ce da duk uban da ya mutu in yana da 'ya'ya a wani gurin yana da ɗa, sai ce to da matar da 'ya'yansa haƙura ai dukiyarsa ce. Bai yiwuwa, ba haka ake nufi ba. To wannan matsalar malamai sun tattauna ta, Al-Imam Al-Qurtubi ya ainihin wato kawo ta a ciki. Sai ya ce fa tabayyana annahu inna ma arada bi qawlihi was-sari'u wasariqatu ba'da as-surraqi duna ba'di ana nafin sashin barayi ban na sashi kenan barawon da ya saci abin da ya kai rubu dinari shi za a yanke masa wa hannu banda wanda bai kai rubu dinari ba sai yace fala tuquta yadu as-sariq illa fi rubu dinari aw fi ma qimatu rubu dinari yace ba a yanke hannun barawo sai abin da ya kai rubu dinari ko kimar sa ta kai rubu dinari sai yace wa hadha qawlu umar bin khattab wa usman bin affan radiyallahu anhum wa bihi qala umar bin abdul aziz والليس والشافعي وابو الثور وقال مالك تقطع اليد في ربع دينار او في ثلاثه دراهم الامام مالك قال انا ينكي هنن متن اكن ربع دينار كو درهمومي غدا اينهم واتو اوكو wannan shine malaman balaga sun fadi cewa a cikin wannan ayar akwai abinda ake ce masa al-majazul mursal wadan wasari wasariqatu faqatu aydihuma al-murad suka ce qat'ur rusbi ana nufin a yankewa nan suka ce fa ubbira bil kulli siyakai ta'biri da kull wa huwa al yadu shine hannu wa arada al juz'a amma ana nufin me sashi wa huwa rus shine nan wa alaqatul majaz huna suka ce alaqar majaz anan al kulliya wannan kuma sunnar annabi ita take ƙara fito maka da cewa lalle ba za a fahimci qur'ani ba sai an koma karanta wan manzon Allah dan abinda qur'ani kawai yace faqata u aydiyahuma to aydi din tun daga nan zuwa nan ina za a yanki wanda zai yi bayanin inda za a yanki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai an kala katu yan tafi ne suka ce ba su yadda ba a su za su nemo ma'anar wannan da kansu wannan shine ko kafin ramadan din nan wanda suke bibiyar shafin sarki da ya kun gana wani dan kala katu ko to kuma na aika mai sako ina jiran ya dawo bayan sallah din da ya ce ya tafi umara ne mu ga yadda zamu yi da shi insha Allah Allah ya sa mu dace to dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sanya nisabi wanda za a yanke hannu ya zamanto wato yana da adadi al-Imam Shafi'i ma haka al-Imam Abu Hanifa haka wayannan malaman kowa da abin da ya kalla kafin sata ta zamanto lokacin da za a kai an abin nan an yankewa mutum hannun hadu wannan nisabin ya kai sun yi sabani ba su yi ittifaki akan abu guda ɗaya ba wayannan mazahidin guda uku to Allah da ya faɗi wannan yace a yanke musu hannu sai ya ce jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne na abin da suka aikata kasaba shi ma sai aka kawo shi alifus tasniya saboda hannun guda biyu ke sata dama dan adam Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya yi ƙofofin jahannama guda bakwai ya ce laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsuu to kuma gaɓoɓi da suke kai dan adam zuwa ga wuta su ma gaɓoɓi ne guda bakwai akwai baki sai Bahaushe ya ce baki mai yankawa wuya akwai ido sannan akwai kunne da Allah ya yi wa dan adam baki bai mabbaci ba don ya buɗe duk abin da ya ga dama ya fada sai annabi ya ɗora maka ƙa'ida cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan sannan akwai mai ido da aka yi maka ido ba a yi shi ba ka sake shi duk abin da ka ga dama ka kalla sannan akwai kunne idan abu yana da alaƙa da alheri ka saurara in bai da alaƙa da alheri ka toshe kunnenka sannan gaba ta huɗu akwai hannu to nan Allah ya amfani da hannu saboda galibin ayyuka na ta'addanci da laifi da ɗan adam ke yi wace yin su shi yasa zaka ga Allah yana cewa zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizzallamin lil 'abid sannan gaba ta biyar akwai kafafu din da ayi laifin wace tattakawa yi kafa sannan gaba ta shida sai akwai ciki yana da alaka da gaba uwa ubarsa ita ce zuciya idan ta gyaru wa'annan in sun lalace kuma in ta lalace kuma shikenan sai da hali wa'annan su ne shi yasa Allah sai yake bima kasaba nakalan minallahi wannan azaba ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala da haka wata za'al lisariqa alartaka bi fi'l lisariqa wannan sakamako ne ga barawo wajen abin da ya aikata na sata din malamai sun ce al mukafa'atu in an ci aljaza'u shine takawa mutum alal amali bima yunasibu zalika min khairin aw sharri, da abin da ya dace da abin da mutum yayi na alheri ko na sharri shine aljaza'u min jinsil amal, sakamako. Sai yasa gamba mawaki yake ta kwatke lahira ya kuna to da kanka rani ya ce duk wanda ka ganshi a lahira ya ci wuta to ba a nan ya ɗibi abincin wutan ba, ba tambaye ɗiba daga nan duniya ɗiba ya lahira da shi. Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa innal muttaqina mafaza har zuwa jaza'an min rabbika ata'an min, kun ga wannan shine su sakamako ne wanda ya dace da shi. Sannan ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, a cikin suratul shura annakali kuma shine al-iqabush shadid, uquba mai tsanani alladhi min sha'ani an yasuddal mu'aqab, wanda yana daga cikin sha'aninta shine ya toshe wanda aka yi masa uquba ilal auda ko ila wato anil auda ila misli amalihi alladhi uqiba alayhi, ay maka uqubar da ba a so aikin da kai ka sake dawowa kai wannan. Wa huwa mustaqim min an-nuqul an shay'i ay an-nuqus anhu wal khawf minhu, ka dawo daga abu ya zamanto kana jin tsoro. Yanzu wa'ancan mutanen a suratul baqara da ya faɗa ba ya ce wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabti fa qulna lahum kunu qiradatan, sai ce fa ja'alnaha nakalan lima bayni yadayha وما خلفها وموئدة للمتقين. ليزو مغانا فرعون فياتي فأخذه الله نكان الآخرة مبي والأولى كو صنع الله يأتي وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم إن لدينا أنكالت وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تلاك سيأتي جزاء بما كسبا نكان من الله والنشين سوى لينين لوك سوى الله عزيز حكيم ألا مبوعيني kuma ainihin wato mai hikima ne. A bari mu karasa wannan. Sa'id ibn Jubayr yace shadidun fi intiqamihi hakimun idha hakama bil qati, Allah yana da hukumi tsananin hukuma, sannan yana da hikima wajen cewa idan mutum ya sata a yanke mai hannu. Yanzu wasu abinda suke sata a wani gurin zaka bai kai a yanke masa hannu ba, amma saboda ba dokar Allah sai a kwantar da mutum a babbaka mai yadda ka san akuya, sai a ajiye shi a babbaka mai fetur ko kanan zira kone shi. Kuma abin da ya saka da wanda aka yanke masa hannu ya je jinya ci gaba da rayuwar shi, da wanda aka sa ne wuta yana ji yana kallo aka babbake shi, dan Allah ya za a hada, ba za a hada ba. To shine yake cewa qala al-asmi al-imam al-asmi yace qara'tu hadhihi al-aya, na karanta wannan aya wa ila janibi a arabin, a bangare na akwai wani balaraban kauye, fa qultu sai na zo ƙarshen wannan ayar maimakon wallahu azizun hakim sai na karanta wallahu ghafurur rahim. Sahwan yace na yi raftanwa, fa qala al-a'rabi sai wannan balaraban tsoyin yace kalamu man hadha, magana waye kake karanta wannan? Qultu sai nace kalamullahi, zancen Allah nake karanta. Qala sai yace a'id, sake maimaita in ji yace fa atu wallahu ghafurur rahim, sai na maimaita wallahu ghafurur rahim. Fa qala sai yace laysa hadha kalam Allah, wannan ba zancen Allah bane. Yace fatanabbahatu, daga nan sai na fadaku. Fa qultu sai na tana sai na ce wallahu azizun hakim. Fa qala sai yace asabta, kai daidai hadha kalam Allah, wannan shine zancen Allah. Fa qultu lahu, sai na ce masa ataqra'ul qur'ana, kana karanta qur'ani ne da ka gane cewa nayi daidai ko ban yi daidai ba? Qala la, sai ce bana karanta. Qala sai yace fa min aina alimta anni aqta'tu, to ta ina ka gane cewa ayar ba daidai na karanta ba? Faƙala sai ya ce ya haza azza, Allah ya buwaye ne, fa hakama fa qata'a, sai ya hukunci ya ce a yanke hannu. Walau gafara wa rahima da ma qata'a, da Allah ya yi gafara ya jinƙai a mahallin da ba a yanke hannu ba, saboda kowane abu na ƙur'ani da uslubin da ya dace da shi wanda yake zuwa ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Ana nuna lokaci ya yi, na ja lokacin da yawa yau. Abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana. Wa bihadhal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.